Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kasashen Najeriya da Ghana sun kulle yarjejeniya domin bunƙasa noman shinkafa, alkama, waken suya, masara mai rawaya, masara fara da dai sauran kayan amfanin gona. Wannan yarjejeniya da aka yi a babban ofishin jagadancin Ghana da ke Abuja ta samu halartar shugaban manoman shinkafa na Najeriya, Alhaji Aminu Gwaranyo, da babban kwamishinan Ghana a Najeriya, Rashid Bawa, wanda shugaban ofishin jagadancin Ghana ya wakilta. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron, ga jarabar da ta samu mana.
Manyan jami'ai da suka halarci taron cimma yarjejeniyar sun yi ittifaki cewa wannan yarjejeniya ce da za ta ba ƙasashen biyu damar tsawaita dangantaka mai ɗimbin tarihi tsakanin Ghana da Najeriya, wadda ta samo asali tun shekaru da dama da suka gabata, kuma za ta shafi samar da kayayyakin amfanin gona da samar da haɗin gwiwa a fannin fasaha da zuba jari da ƙara ƙarfi a fannin noma na zamani da horar da 'yan Ghana don ƙara ƙarfi a fannin noma. Abin da ya ɗauki hankali shi ne yawan al'umma a ƙasashen biyu na sa irin wannan yunƙuri na bunƙasa aikin noma ya zama wajibi. Shi yasa kamfanin Ekta Investment ta Najeriya da kamfanin Jospong na Ghana suka ga lokaci yayi da za su haɗa hannu wajen bunƙasa noman shinkafa domin ciyar da ƙasashen su da abin da suke nomewa, kamar yadda shugaban ofishin jakadancin Ghana a Najeriya Edison Agbonyega ya bayyana. Edison ya ce hakika yin haka yayi daidai da tsarin gwamnatin ƙasar Ghana, inda jama'a za su ciyar da kansu da abin da suke nomewa, don haka wannan yarjejeniya yana da alfanu matuƙa ga cigaban ƙasashen guda biyu. A naki bayanin babban daraktan kamfanin Ekta a Najeriya wanda ya sa hannu a yarjejeniyar, Bashir Ibrahim Yusuf, ya ƙarin haske kan abin da tsarin yarjejeniyar ya kunsa.
Wato jari ne na haɗaka tsakanin mu da su, amma daga baya wasu kamfanunuka za su shigo saboda akwai abubuwan da za mu yi suna da yawa, wasu ma yanzu ba mu san su ba ma tukunna. Wani abu ne ke sada wani, duk wani abu da ya taso idan mai za ko wani kamfani da ya fi mu kwarewa akan wannan sai mu ga ya toshe mu shigo da shi. To da haka ƙarshe wannan abin zai hada da kamfanoni masu yawan gaske.
Kenan kana nufin cewa a yanzu haka wato wannan ya ba ku ƙarfin gwiwa saboda haka harkar noma ya tsaya da ƙafafunsa a Najeriya kenan?
Eh, a hankali a hankali, an ce tafiya ta miljoma da ta ƙu ɗaya ce farawa. To a hankali babu shakka ne ina ganowa cewa nan da ya shekaru kaɗan za mu fi ƙarfin fito shigo da abinci daga ƙasashen duniya wanda ba na Afirka ba. A shekara 5-6 da suka wuce kusan duk shinkafar da ake ci a Najeriya daga waje ake shigo da ita, amma yanzu kusan kashi 70-80% na shinkafar da ake ci a Najeriya ake yinta. Abin da shi High Commissioner na Ghana yake faɗa cewa yanzu sun je supermarket ba wata shinkafa da suke nema sai ta Najeriya, saboda ta fi daɗi, ta fi lafiya, kuma sannan yanzu dai kawai abin da muke fama da shi shine farashi. Kuma abin da yake jawo wannan shine yadda al'umma take haɓaka da kuma yadda canji na kuɗaɗen waje yake caccanjawa, to duk wannan yana shafar farashi na kayan abinci. To amma muhimmin abu shine in akwai abu da yawa, to duk wannan shafar da zai na farashi ba zai tasiri ba sosai. Saboda haka za mu haɓaka noma abinci yadda duk wannan abubuwa da suke damu suke sa farashin kayan abinci cewa za mu gaba shi insha Allah.
Shi kuwa shugaban ƙungiyar manoma shinkafa a Najeriya, Alhaji Aminu Gwaranyo, ya yi tsokaci kan yarjejeniyar.
Abu na farko da za mu fara ba su daga nan Najeriya shine mu je mu karantar da su yadda muka yi mu har muka ci nasarar harkar noma a Najeriya. Abinda mu kullum muke cewa shine matsalar Afirka maganin ta na cikin gidanen Afirka. Saboda haka duk fitar da ake yi waje wurin hulɗa da ainihin sauran ƙasashen waje abu ne mai kyau, amma dai inda za a samu shawo kan matsalar kamfanonin Afirka shine cikin Afirka.
A nasu bayanin, babban sakataren kungiyar masu sarrafawa da kuma cinikayyar kayayyakin amfanin gona a Najeriya, Alhaji Bello Dogon Daji, ya karin bayani.
Ba haka kawai bane, mutanen Egypt suka taho, mutanen Benin Republic suka taho, mutanen Niger suna akan hanya. Yau ga mutanen Ghana mun sa hannu da su. Akan me yadda za a nuna musu yadda za a yi noman shinkafa. Saboda haka ba abin mamaki bane, mutanen nan da gare da suka taho muka sa hannu da su yanzu. Maganganun da sun kai na jin dadi. Mu kuma mun shirya, mutanen Ectas mun shirya, technical team mun shirya, ma'aikatan duk wanda suka sani suna aikin harkar nan ta shinkafa. To za a taimaka musu gurgurdan hali. Ana maganan haɗaɗɗiyar kungiya ta kasuwanci a Afirka baki ɗaya ita ce Acta. Yadda kuka da Acta din nan fa tana Ghana. Yau da mu gidan ofishin jakadancin Ghana kuma anan ne aka samu wannan abun hannu. It means gwamnatin Ghana tana cikin wannan al'amari. Kuma dukkan bayanan da an kai kungi kuma an ga sakamakon yin noma. Tunda an zo an yi dala kuma an ga dala.
Madalar ta gaskiya ce.
Mun sani mun gani. Saboda haka a Jiya Madina kamar yadda kika yi wannan tambayar tsakani da Allah in dai noma ake yi a ƙasar nan ana noma. Amma in wani abu ya shigo wanda ba kila an dan samu kuskure nan ko an samu kuskure can amma tsakani da Allah duk inda za ka yi maganar noma a duniya in ka ce Najeriya to kana maganar gaskiya ke. Muna roƙon ku sa mu cikin addu'a Allah ya ba mu sa'a a wannan tafiya.
Jami'an sun ce wannan yarjejeniya ta samu ne sakamakon alƙawarin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta ɗauka na kyautata harkokin kasuwanci na kamfanoni masu zaman kansu su zama masu jagoranci a fannin tattalin arziki. Babban fatan dai shine hakan ya amfanar da manoman Najeriya da sauran ƙasashen na Afirka wajen bunƙasa ƙasa da abinci da fatattakan yunwa da daƙile duk wani nau'i na rashin ci gaba a harkar noma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Abuja, Madina Dauda, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.